daga nan birnin Washington sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo akan mitoci 19, 21, 39, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad Zalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun makodi yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Talata 18 ga watan Yulin shekarar 2017. Mahmud Lalo ne daga nan birnin Washington DC tare da Babu Yakubu makere muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana amma karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
An sami karin wasu sanitoci guda biyu a nan Amurka da basu goyi bayan muhawara akan shirin kiwon lafiya ba. Kusan mutane 40,000 mazauna wato British Columbia dake yammacin kasar Canada sun arci daga gidajen su sabili da wutar daji. Jam'iyyar adawa a Venezuela kuma ta bukaci ayi wata zanga zangan wuni guda a ranar Alhamis da zammar matsawa shugaban kasar lamba ya janye shirin sa na yin sabon wato kundin tsarin mulkin kasar.
To a Najeriya iyayen wasu mata ƴan kungiyar Boko Haram da suka yi garkuwa da su a makonnin baya sun tabbatar da sace ƴan matan bayan bayyanar wani faifan bidiyo da kungiyar Boko Haram ta fitar.
Aka kwace ƴan matan nan su 14 suna nan a cikin motan police. Mutanen Boko Haram suka kwashe su a cikin motan police din da kanta.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu jam'iyyun adawa da suka kulla kawance sun ce basu gamsu da kamullo da yin jam'iyya mai mulki ta PNDS ba, musamman ma kan yadda ake tafiyar da tattalin arzikin kasar, zargin da gwamnatin ta musanta.
Mun yi Allah wade da yanda ake wulakanta da kudin kasar mu a gaban mu, muna gani babu wanda zai ce mana ufa, babu wanda zai musu magana.
Alhaji Muhammadu Isu, rapport 70 na inspection da an kai ya aika wurin procureur.
Za ku ji dukkanin waɗannan da masu rawatanin da muke tafi da su da kuma shirin tsaka mai wuya a mafi duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Wani labari da muka samu da madubin sa na cewa an samu ƙarin wasu sanatoci guda biyu a jam'iyyar Republican na Amerika waɗanda suka bada sanarwar cewa ba za su goyi bayan muhawarar da ake son a yi akan dokar kiwon lafiya ba. Wannan matakin a zahiri ya kashe dokar kenan. A daren jira Litinin wato Senator Jerry Moran daga mazaɓar jihar Kansas da kuma Senator Mark Lee daga mazaɓar jihar Utah suka gabatar da sanarwa daban-daban cewar ba za su goyi bayan wannan dokar ba. A can kasar Canada kuma kusan mutane 40,000 mazauna yankin British Columbia dake yammacin kasar ne suka arce daga gidajen su sabili da wutar daji mai tsanani da hukumomi suka ce zai iya ƙara ta'azzara. Ɗaruruwan jiragen sama na sojoji da dubban ma'aikatan kashe gobara ne aka tura a yankin a kokarin kashe wannan wutar. Australia ta ake da 'yan kwana-kwana guda 50 su taimaka wurin kashe wannan gobara. Kimanin mutane 40,000 aka tada su a gidajen daga gidajen su musamman a wani karamin gari da ake kira Kamloops. Kungiyar bada agaji ta Red Cross ta Canada ta raba kayayyakin taimako da gado masu yawa don taimakawa mutanen garin. Wutar tana ci a wani yankin arewa maso gabashin Vancouver da British Columbia tsakanin kilomita 150 zuwa 350. An ayyana dokar ta ɓaci a wannan yankin. Ko da yake ma'aikatan kashe gobara sun kashe wutar a makon da ya gabata, amma yanayi mai zafi da iska mai ƙarfi da kuma walƙiya sun saki tada wutar.
Jam'iyyar adawa a Venezuela ta buƙaci a yi wata zanga-zangar wuni guda a ranar Alhamis da zammar matsawa shugaban ƙasa Nicolas Maduro lamba da janye aniyarsa ta shirya sabon kundin tsarin mulkin ƙasar. Jami'ar adawan tana shirin kaddamar da abin da ta ce matsin lamba ne na ƙarshe a kan shugaba Maduro game da gaggauta shirya zaɓen shugaban ƙasa. A wani zaben raba gardama na ƙasa da kungiyoyin adawa suka shirya a ranar Lahadi, sama da 'yan Venezuela miliyan 7 wato kusan kashi 1 daga cikin 3 ne suka jefa ƙuri'a kira ga shugaba Maduro ya watsi da batun zaben majalisar wato ta musamman da za ta shirya sabon kundin tsarin mulkin. Shugaban Donald Trump ya faɗa da yammacin jiya Litinin cewar Amurka za ta ɗauki tsauraran matakan tattalin arziki a kan ƙasar ta Venezuela idan shugaba Maduro ya kuskura ya ci gaba da shirye-shiryen nasa.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Iraki John Kubis ya bayyana damuwarsa ga ƙarin hare-haren ramuwar gayya akan fararen hula a birnin Mosul akan wadda ake zaton suna da nasaba da kungiyar ISIS biyo bayan yantar da birnin. John Kubis ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin cewar akwai ƙaruwar azabtarwa da ake yi wa mutane da ake zaton suna da alaka da ƴan kungiyar ISIS. Ya ce ana ci gaba da koren ƴan Iraki da ake ganin suna da nasaba da mayakan kungiyar ISIS, ana kwace musu gidaje kuma ana daukar matakan ramuwa da fansa akan su. Kubis ya kira ga Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da gaggauta daukar matakan hana wannan hare-haren. Yana mai cewar kai hari akan fararen hula babu isassun hujja, keta ka'idojin tsarin mulkin Iraki ne kuma da kariya alƙawarin da ta dauka na mutunta dokokin ƙasa da ƙasa.
Jiya Litinin Majalisar Dokokin Ƙasar Turkiya ta kada kuri'a faɗa da dokar ta ɓaci da watanni uku bayan kusan shekara guda da kaddamar da ita biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. A cewar sanarwa da ofishin Prime Minister ƙasar da fitar tun da farko a jiya Litinin, ta yi kira ga majalisar ta ƙara wa'adin dokar ta ɓacin wacce ke karewa a gobe Laraba. Kimanin mutane 250 aka kashe, wasu sama da 2000 suka jikkata bara a lokacin rikicin wasu sojoji da suka sato tankokin yaki da jiragen saman yaki a kokarin habbar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan bayan ya kwashe shekaru 15 yana mulkin kasar. An kashe mutane 35 a cikin waɗanda suka shirya juyin mulkin.
A kulli yaumi jiragen masunta daga kasashen waje, yawancin su daga kasar China, suna shawagi da nufin kama kifi a kan tekun Afirka ta Yamma. Suna kama miliyoyin kifi, abinda ya kamata masuntan yankin su kama. Ana aika da kifi zuwa China da Turai da ma Amurka don biyan bukatun abincin da ake samarwa daga teku da kuma haɓaka masana'antun biliyoyin daloli a wannan kasashen. Waɗannan jiragen ruwan masunta na ƙasashen waje suna kawo kuncin rayuwa ga masuntan wannan yanki, kamar yadda wakilin muryar Amurka Richie Sharrock ya tattara bayanai na musamman akan wato a wata da ya gabata. Masunta daga Asiya da Turai suna kasara tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma da ayyukan yi 300,000 da kuɗaɗen shiga dala biliyan 2 a cewar John Hosea, wani masanin albarkatun cikin ruwa da ke tare da kungiyar kula da harkokin muhalli mai zaman kanta da ake kira Greenpeace. Masana da jami'ai sun rasa sanin irin matakan da za su ɗauka domin shawo kan wannan al'amarin. Masu kamun kifi daga China suna balaguro zuwa Afirka ne saboda kifi a yankinsu ya kusan ƙarewa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yayin wasu mata 14 da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a karamar hukumar Asikira a jihar Borno a makonnin da suka gabata, sun kuka kan yadda hukumomi ba su ce musu komai ba kan makomar 'ya'yan nasu waɗanda aka sace bayan wani harin kwanton ɓona da kungiyar ta Boko Haram ta kai a yankin ƙauyen Adawali. Yayin sun samu tabbacin cewa 'yan matan ne, wato an sace 'yan matan ne a wani hoton bidiyo da kungiyar Boko Haram ta fitar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya ga wannan faifan bidiyo wanda kamfanin yaɗa labarai na Sahara Reporters ya samu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Wannan faifan bidiyon dai ya nuna waɗannan mata ne a zaune akan wata babban katuwar taburma kuma cikin daji, yayin da wani namiji da ke riƙe da bindiga guda ɗaya ke musu tambaya suna gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya. Ga ma dai irin bayanan da waɗannan mata suka dinga yi, yayin da wasu daga cikinsu kuma ke ta sharan ƙwalla.
A zama wannan abin da nake so ku gaya ma gwamnati, dukkanmu mutane ne kamar yadda gwamnati ta tausaya ma 'yan matan ciwo, amma roƙonmu su ma
wajiya nema iyayen waɗannan mata su 14 da suka dukkanin suka fito daga karamar hukumar Asikira suka kira wani taron malema labarai don nuna rashin jin daɗin su game da abin da yau kana ranar 20 ga watan, da kuma suka ce har rana bai kamar ta yau babu wanda ya masu wani cikakken bayani game da makomar 'ya'yan nasu. Ga ma dai abin da mai magana da yawan waɗannan dattawa ke cewa ba da samu dubukar.
To abin da ya faru a ranar nan shine an samu problem da 'yan Boko Haram wajen kilomita 31 da barin Maiduguri a can ƙauyen Dalwa. An yi musu kwantan ƙauna, aka kwace 'yan matan nan su 14 suna nan a cikin motan police mutanen Boko Haram suka kwashe su a cikin motan police din da kanta da kuma motan gwamnatin da yana kai magani zuwa local government namu a Askira suka tafi da shi.
Shi ma commissioner yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chiku ya karin haske game da wannan lamarin kamar haka.
So in that ambush the driver was shot, although he was not killed. Since the driver was shot and the vehicle could no longer move, everybody was like trapped.
Yace ta cikin wannan kwatan bauna ne dai aka haɗi driver motar, duk da cewa driver bai mutu ba amma yayi amfani da hikimar sa na dan sanda ya samu ya tsire. Ka san tun da harbi wannan driver kuma motar ba ta tafi ba, a kusan za a ce an kare waɗannan mutanen ne. Sai waɗannan mutanen da ake zaton yan Boko Haram ne suka zo suka tafi da wannan motar ta fitar yan sanda da kuma wasu mata a ciki. Iban san adadin matan da suka tafi da su ba amma na san sun tafi da wasu mutane. Abinda zan iya gaya muku kenan a yanzu haka, a cewar commissioner yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chikun, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Suna rushe sakon zaman lafiya, waɗansu su ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya. A yarwa da bama ba ga da goza banki cibo ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya. Da mugan diya a cikin namu.
Har yanzu kan batun na Boko Haram, hukumomin tsaro a Najeriya sun gargaɗi jama'a da su farga da sabon salon harhare da kungiyar ta Boko Haram ke amfani da shi na tada husuma da gangan domin samun cincirindon jama'a da za su kai hari a kansu da kuma raɗawa yara ƙanana da ake aika wato bom a jikinsu waɗanda sukan tayar idan yaran sun koma gida. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya tambayi Malam Usman Maraneyo, masani kan harkar tsaro, kan wannan dabara ta kai harhare.
Wannan ma yana ɗaya daga cikin dabarorin da suke yi wanda yake ya kamata jama'a su hankalta da irin waɗannan abubuwa. Su rinka kula da irin waɗannan jama'a, su kansu ma kamar tashoshi da inda taron jama'a yake, sai a rinka kula a ga menene zai faru da kuma irin mutanen da suke haddasa wannan abu. Shi ne hanyoyi da za a bi da shawaran da za mu ba mutane don su rinka kiyayewa.
Kamar Maraneyo, shi ma wani masanin Abu Muhammad, gargaɗi ne ya yi da cewa
jama'a da ya zama har yanzu an ƙara wayewa, an ƙara karantar lamurra, kada ya zama cewa an sake shi ana ganin kamar cewa ai sun ƙare. Mutanen nan fa sun riga daga inda suke, yanzu sun ƙara tarwaɗa, yanzu ba ka iya cewa ga wanda suke musamman ma ko ina suna iya kasancewa, kuma ko ina za su iya aiwatar da abin da suke aiwatarwa. To ya kamata ya zama mutane gaba ɗayanmu mun zama mun hankalta, mun faɗa tunaninmu, mun kuma ƙara sa hankulanmu akan abubuwan da ke faruwa a kewayenmu.
Malam Abdu Muhammad kenan, masani kan harkar tsaro a Najeriya a hirarsa da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. To idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, wasu jam'iyyun adawa kasar sun sanar da kulla kawance a tsakaninsu domin kalubalantar jam'iyyar mai mulki ta PNDS wacce suka ce ba su gamsu da kamun ludayinta ba, musamman kan harkokin gudanar da mulkin kasar. Kodayake jam'iyyar ta PNDS ta musanta dukkanin zarge-zargen da kawancen jam'iyyun suka yi a ƙarƙashin shugabancin Dr. Adil Hubert na jam'iyyar MDR Tarna. Daga Yamai ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Depuis la fin des élections générales de 2016 au Niger,
sanarwar na cewa tun bayan zaɓuɓɓukan 2016 ta ke kundin tsarin mulki da kulle 'yan siyasa da 'yan jarida saboda dalilan da ke da nasaba da faɗin albarkacin baki sun samu gindin zama a Niger, wanda kuma a cewar waɗannan jam'iyyu alamomi ne na rashin iya mulki. Mabayi kenan da suka ƙudiri aniyar takawa hukumomi birki ta hanyar wannan sabon ƙawance. Da yake mai da martani Abubakar Sabo, wani kusa a jam'iyyar PNDS mai mulki, na cewa
a Niger matsalarmu kamar demokrasi abinda muka doke ta kai abinda ka ga dama, ka gwadi babu doka cikin ƙasa kai dan kana dan siyasa. Alhali demokrasi komi cikin ka'ida na yake, indan mutun yayi wani lahi an tsaida shi sai ka ce babu demokrasiya. Ai duk gudan duniya babu inda ba a tsaida mutane in ka saba ma doka.
Harkokin siyasa da sha'anin tattalin arzikin ƙasa na daga cikin fannonin da sabon ƙawancen ya ce sun shiga halin ni'yasu saboda yadda masu mulki suka ɗaure wa mahan da magindi a ƙasar da cin hanci ya yi wa katutu, kamar yadda za a ji daga bakin Abdu Mamalawali.
Mun yi Allah wade da yanda ake wulakanta da kudin ƙasarmu a gabanmu, muna gani babu wanda zai ce mana ufa, babu wanda zai musu magana. Bi tare da siyasa, siyasa ta je gulgule. Don kuma mutane suna ɗaukan siyasa kamar su kaɗai suka iya siyasa, ko kuma su kaɗai aka gwamnatin ma siyasa a cikin Nijar. Muka ce mu mu yarba da wannan.
To anan ma jam'iyyar mai mulki ta yi watsi da wannan tuhuma. Hasalima wani kakakinta na cewa ba a taba ganin gwamnatin da ta yaki handama da cin hanci ba kamar ta PNDS tarayya.
Alhaji Muhammad Isu rapport 70 na inspection da an kai ya aika wurin procureur. Kenan dan wannan dan ana inspection ne an ka san ana wani abu. Waɗancan ba su taba yin wannan abin ba mu mun sa halsiya ta aiki.
Jam'iyyun kawancen na Front de Parti non affilié pour une alternance démocratique au Niger masu tsaka-tsakiyar ra'ayi ko kuma 'yan baruwanmu sun jinjina wa jami'an tsaron kasar saboda jajircewar su a yakin da suke gwabzawa da kungiyoyin 'yan ta'adda. Sai dai suna masu kira ga hukumomi su mayar da hankali a wannan fanni fiye da abin da suke yi a yanzu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Salam Mumuni Barma yanzu agogo na cewa karfe 1 na tsakar dare ne da minti 16 a nan birnin Washington DC kuna kuma sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye a cikin shirinmu na safe ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
in su ba su da hankali mu ba su ba mu da hankali ne in su ba abinci tare da su mu ba abinci tare da mu ne mu matsayin mu yana nan suna da ɗanci su fito su ce suna son a ba su ƙasar su to kaji wannan yana nuna maka cewa mutanen nan da gaske suke sun shirya kuma yaki ke nema a kasan to maganin abari kada a fara duk wanda ya ji labarin civil war ba zai kara addu'a a kara yin yaki nan ba wannan aure da aka yi shekara 50 ake ta rigima kan cewa ba za a warware su ba mutane ne suka daura shi ba menene izafi da za a ce sai an yi wannan aure an cika da shi
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau za mu bude shirin ne da ra'ayoyin Manju Hamza Al-Mustafa da kuma Sheikh Dahir Bauchi kan cece kucin da ya biyo bayan wa'adin da wasu matasan nan arewacin Najeriya suka yanka wa 'yan kabilar Ibo da cewa su bar yankin nan da ƙasa da watanni uku.
Matasa na arewa da na kudu ku samu hanyoyin hada kanku ku samu hanyoyin zama kowace shekara ku rika yin abubuwa na zamantakewa za ku rika fahimtar juna saboda kar ku bar dama ga waɗansu gurɓatattun mutane da suke amfani da dama saboda su tayar muku da fitina da za ta sa ba za ku gane ku su waye ba ko kuma menene Allah ya muku ba Allah ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ya zaunar da 'yan Najeriya lafiya
wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya kana ɗan Najeriya ina ɗan Najeriya ka ba notice in bar Najeriya wannan maganan hauka ne mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa Allah ne ya hada mu kuma za mu ci gaba da haduwa insha Allah duk abubuwan da za su dami mu na roƙon Allah ya yaye mana su amma ba wai dan Najeriya ya ba dan Najeriya notice ya bar Najeriya ba to ya koma ina saboda haka wannan maganganu duk na hauka ne masu cewa za su biya bara maganan hauka ne ba san me biya bara din ba da sun yi wayo zamanin biyafar da ba zai fatan ba sai fatan biyafar ta dawo ba su kuma waɗannan yara suke ja sun ba da notice to ba san me yaki ba yaki ba kyau wanda bai san yaki ba ne yake fatan ayi yaki duk wannan maganganun banza ba mu goyi bayan su ba
muryoyin Manju Hamza Al-Mustafa da kuma Sheikh Dahir Bauchi kenan to ko me su ɗan kabilar ta Ibo da ke can kudancin Najeriya suke cewa ne game da wannan magana
My name is Ogochiku Pakan instead of free running around or going from one place to another we just stay in peace
kuma fashin zaman lafiya kuke yi ba kafa a kasar Biafra ba Najeriya ta ci gaba da kasancewa kasa daya al'umma daya shi kuwa wannan yace
My name is Ibo come back to your home any house of go back to your home
wannan yana cewa ne dan kabilar Ibo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya ya dawo gida kudu yayin da su kuwa 'yan arewacin Najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar mu Biafra muke goyon baya wannan tace
My reaction is that they should pray for peace we don't want oppression we should join us together as one Nigeria
tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatan zaman lafiya ba ma bukatar raba kasa
tun yana karami dan yaro wasu ke tarau
taba kasata har zuwa yau ban taba ji ba rabi arewa mu furta kai mu duba ko kwanan nan biya far sun daga tuta babu wanda ya ce musu komai sai arewa da ba mu da gata dan mata sa sun bidiyanci masu mulki na sun wauta arziki Allah ya ba mu a zuciya mun san mata lauta manya kwadai sun tara yau suna shakka a rabata
yan arewa ina muka dosa sai ka ce bai muka san mutu
to a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wayannan ra'ayoyi da ka dauko mana na yan kabilar Ibo dake can kudancin Najeriya to yau a cigaban muhawarar da muka fi so mu ji tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin Najeriya wato Sharif Ashif Nastura na kungiyar yan arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma Abdulsalam Muhammad na ita ma wata kungiyar arewa da ake kiranta Northern Youth Council of Nigeria za mu taɓa batutuwa da dama ne wanda za su hada da abin da ake neman majalisar ɗinkin duniya ta yi wato rawar da za ta taka a cikin wannan al'amari da wasiƙa da su ƴan coalition ɗin suka aika wa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo da kuma musamman za mu tambayi su wanda suka ba da wa'adin shi me suke sa ran zai faru ne a safiyar ran 1 ga watan Oktoba wato ranar ƙarshen wa'adin da suka yanka ƴan kabilar Ibo na su tashi su barare ba to amma kafin sannan bari mu tashi daga kan tambayar ƙarshe da muka tsaya akan ta a shirin da ya gabata wacce muka yi shi Abdulsalam Muhammad game da batun yin adalci wasu ƴan arewa da kuma ƴan kudu Mallam Abdulsalam idan ka ji irin wannan maganganu din baka ganin shi akwai bukatar tana an ce doka ta bai wa kowane dan Najeriya damar ya zauna duk inda ya ga dama wanda na san shine ku kuke karfafa cewa bai kamata inyamare ko Ibo su tashi daga arewa ba tunan tsarin mulki ya ba su damar su zauna amma ba ka ganin cewa akwai bukatar doka ta yi adalci al misali idan wani zai zo arewa ya samu gida ya samu gona ya samu shago ya samu aje a tilasta wa su ma waɗancan mutane su bi irin wannan tsari
gaskiya ya doka ya faɗa haka kuma ya kamata a yi masa magana gaba da abin da shugaba na Sharif Nastura ya faɗa ni abin da muke faɗa nan in su ba su da hankali mu ba mu da hankali ne in su ba abinci tare da su mu ba abinci tare da mu ne ka gane abin da nake faɗa
ina jinka
abubuwan nan akan maganar fili dinna mutane akan maganar masallaci tsakani da Allah ba su kyauta mana ba dan ni ya ce wai amma in fita abin da yake faru duk wajajen nan ba waje wanda ban je ba mutanen nan ba ba san aminsu ba amma abin da ni nake faɗa wai kawai su fito su ce an su wata uku daga sai mutanen nan suka ce suna so su tafi su ne suke maganar yaki ina da kanuna wanda yake maganar yaki ba kama shi ba tambaya na kenan wanda nake son tambaye shugaba na Shehu Nasura ba kama shi ba ba ukurta shi ba yanzu san da kotu suka bar shi
ai beli aka bayar na shi tukun ba gama shari'a ba cigaba amma ina san gyara cewa beli aka bayar da shi
a cikin condition wanda aka bar shi ina zuwa a cikin condition wanda aka bar shi ai an ce ba a fara shi a cikin taro wanda ya wuce mutane 10 ba ya kare condition din ba me yasa ba je an kama shi ba
me yasa to ba kama shi din ba
diwan shi ya doka ya sa shi a hannun shi aka duke so mu dau doka in arewa mu sa a hannun mu yanzu da dama akwai mutane wanda ba su abin abin na tsara nan da aka ce an ba su wata uku
so Sharif ai sun dawo sun fade kuma zan bar shi Sharif ne ya fada da kanshi cewa su ba su ce ayi tashi hankali ba amma abinda ba ku fayyace cewa Sharif shine idan aka zo ran 1 ga watan Oktoba mutanen nan ba su tashi ba me kuke so ku ga ya faru ne
wannan al'amari Malam Aliyu ina zaton ka karanta wasiƙar da muka rubuta a mataimakin shugaban kasa wacce muka faɗi dukkan dalilan da ya sa muka ce mutane nan su tashi su koma ba su ƙasa su
naji kun faɗi dalilai din amma abin da nake so mutane su fahimta shine me zai faru idan Allah ya kama ran 1 ga watan Oktoba ne me za a sa ran domin kamar yadda shi Abdulsalam yake faɗa abin da ake gudu shine ranar ta zo wasu su ce za su dauki wani mataki abin da ba a so kenan
yawa ba wani mataki da za a dauka majalisar ɗinkin duniya ta za ta dauki matakin already mun rubuta mata kuma mun rubuta ga gwamnatin Najeriya
amma kun samu amsoshi daga wajensu su gwamnatin Najeriya da majalisar ɗinkin duniya
a lokacin ba ka shi su shi mataimakin shugaban kasa yana ta ganawa da mutane daban-daban ba ai duk saboda wannan magana da muka yi ya zaunar da gwamnoni ya tattauna da su ya zauna da dattijai ya zauna da su duka dattijan kudin da na arewacin Najeriya za a tara su har su ma matasan za su tara su abinda muka samu labari su zauna su duba wannan magana amma mu matsayin mu yana nan kuma mun rubuta majalisar ɗinkin duniya suna da ƴanci su fito su ce suna son a ba su ƙasar su wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya ta ba su wannan dama to tunda har abin su ya kawo da cewa za su yaki idan ba a ba su ba kaga abinda ake so shi a samu zaman lafiya a duniya mutanen nan suna da duk wata sun cika duk wani sharadi na cancantar a ba su ƙasa saboda haka majalisar ɗinkin duniya za ta shigo za ta raba wannan gardama za a ba su ƙasar su tafi kafin wannan lokacin ai abin da ya sa ba mu ce sati biyu ba ko sati uku saboda akwai process za a zo a duk abin da ya dace a yi har a kai lokacin da za a warware komai duk wanda zai tashi ya tattara abinsa bankuna da suke nan ɗin nasu duk za su tattara abubuwan su koma a gansu komai za a yi shi a tsare ba gashi an yi a samun su don ba ana gani kuma kwanan nan ba gashi Birtaniya ta fita daga cikin European Union ba ga kasashe da yawa duk sun samu
to amma yanzu Alan Sharif zuwa yanzu Alan Sharif zuwa yanzu yawa cigaba Abdulsalam cigaba Abdulsalam
ka dai gan yau su suna so a tafi ne mu mun ce a'a ba abin da ya kamata ba kenan mai gida da kai da sharu na sura da duk wanda suke sauraron wannan program duk wanda ya gan wasika wanda su suka yi sun san wasikan nan abu ne na masu ankali na masu ilimi abu ne na mutane wanda suke da focus suke da kishin arewa me yasa ba wasikan nan aka so mu yi kafin aka ba da threat din nan ba ai in dai ana so a bi gaskiya wasikan nan ne wanda aka yi na biyu nan ya kamata a yi kafin maganar press conference din nan me yasa suka je suka yi press conference din nan ba su yi wasikan nan before that press conference ba
to a gaishe ku ma da labarin mu tsaya nan sai makon gobe mu zo mu ci gaba inda za mu ji shi me yasa wasu shugabannin na arewa suke nema a hukunta su matasan da suka faru wannan magana amma kuma bisa ga dukkan alamu kowa ya kyale shi innan dukanu yana ci gaba da kare kusan dukkan kaidojin belinsa da aka bada sannan kuma za mu yi magana ɗan bunduke da aka ce su ibu sun mallaka a nan arewa da dai sauran batutuwa kamar kullum muna godiya ga bakin namu Sharif Ashif Nasura da kuma Abdulsalam Muhammad da kuma musamman wakilin mu ta Abuja Madina Dauda wacce ta taimaka aka gabatar muku da wannan shiri a madadin su daga ne Ali Mustafa Sakwata a Washington DC
sai a kasance da Ali Mustafa Sokoto a mako mai zuwa idan Allah ya kamu yanzu kuma ga labari a takaice
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta faɗa a jiya Litinin cewar kimanin jariri 1 cikin 10 ko kuma jarirai miliyan 12 da 900 ne ba a yi musu allurar rigakafin cututtuka a cikin shekarar 2016 ba Waɗannan jariran sun rasa matakin farko na allurar rigakafi mai muhimmanci ga cututtukan yara guda uku da ake kira DTP3 a takaice. Wasu ƙarin jinjirai miliyan 6,600 da suka samu allurar rigakafi matakin farkon ba su samu matakai biyu ba a cikin jerin allurai guda na rigakafi da ake yi a bara. Kasashe 130 a cikin kasashe 194 wakilan hukumar WHO sun cimma kashi 90 cikin 100 na bada allurar rigakafi ta na DTP3. A kasarin jariran ba su samu ko kuma ba a yi wa allurar rigakafin ba suna zaune ne a kasashe da ake yaki ko kuma kasashe masu fama da matsanancin talauci. A shekarar 2016 kasashe 8 da aka yi wa allurar rigakafi na DTP3 kasa da kashi 50.
Masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Ga madadin Babu Yakubu Makeri da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya hada mana shirin. Sai injiniyan mu John Dedi da ta mana sautuka. Mahmud Lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.